يهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا 67 a cikin karatun wannan littafi na Zadul Mustaqim 24 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 wanda ya dace da 17 ga watan September shekara ta 2025 miladiya. Zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka, kuma wannan masallaci na Usman bin Affan kofar ganin da kan Najeriya, wanda muna cikin sifatu salat, bayani akan sifofin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukunce. Muna bayani akan arkanus salat, rukunan sallah wadanda bamu kammala su ba. Yau insha Allah ta'ala zamu dora kan inda muka tsaya a satin da ya wuce, shine rukuni na farko da malam ya ce al-qiyam. Al-qiyam zamu yi magana yau insha Allah akan hukuncin tsayuwa a sallah, tsayuwa a sallah, al-qiyam kenan, da hukunce hukunce da matsalolin da suke da alaka da tsayuwa a cikin sallah din. Na farko dai, Allah ne tabaraka ta'ala yayi bayani akan ayi sallah a tsaye. Asalin sallah a tsaye ake yin ta. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati, ya wanda ku imani idan kun tashi zuwa sallah. Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina, ku miƙe, qumtum tsayuwa, wa qumu ku tashi. Umarni ne Allah ya yi in za a yi sallah a tashi ana yin sallah a tsaye, qanitina sakitina, ai shiru kada ai magana. Manzo Allah ya ce idza aqamta ko idza qumta ila ssalati fakabbil, hadisi musiru salati, idan ka tashi yin sallah to kai kabbara, ka miƙe, shi ne iqamta ila salati ko qumta ila salati fakabbir. Wannan nasu shi ne da suke nuna mana wato wajibcin a yi sallah a tsaye. Asalin sallah a tsaye ake yinta, ba a zaune ba, ba a kishin gida ba, ba a kwance ba. Da haka shi yasa ake so a tashi a yi sallah a tsaye. Akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani sauki, mun karanta shi, salatul qa'idi ala muslimi salatul qa'id, sallar mutumin da yake a zaune tana da rabin sallar ladan wato sallar wanda yake ta a tsaye. Wannan hadisin yana magana ne akan sallar nafila, tunda kaga ai an kawo aya, an kawo hadisi ko hadisai da suke magana akan wajibcin ayi sallah a tsaye. To ya zamu yi da wannan hadisin da yace wanda ya sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya a tsaye? Ai wani zai iya ce to kenan tunda akwai rabin lada ni bari nayi a zaune. To sai ka ce a wannan hadisin yana magana ne akan sallar nafila. Maganar kana da rabin ladan mai yin sallah a tsaye in ana nafila ne, ita nafila wato ana iya yin ta a zaune. Shi yasa malamai suka ba da ka'ida cewa yajuzu fil nafli ma la yajuzu fil farzi, ana iya samun wani abin da ya halatta a yi shi a nafila kuma amma a farilla bai ainihin wato halatta ba. Kamar misali, idan mutum yana tafiya ya halatta in yana tafiya ya sallar nafila akan dabba, akan wannan bijimi ko in ana hawa ko wannan doki ko raƙumi, malamai suke kiyasin abun hawa, duk wanda yake kan abun hawa kuma yana cikin tafiya, dole yana cikin tafiya, ba wai haka kawai mutum ya hau mota sai kama sallar nafila misali, ko kuma ya hau wannan ɗinsa yana zaune a gida, a'a idan mutum yana kan tafiya kenan. In mutum matafiyi ne yana iya yi tunafin fili akan abun hawansa.
wannan ya halatta. To amma shi ma sai ya fara fuskantar alƙibla da dabbar, kamar mutum zai sallah akan raƙumi a zaune, sallan nafila in farilla ne sai ka sako ƙasa ka yi ta, don ana so ka yi ta a tsaye. To amma nafila ne, to sai ka juyar da dabbar sai ta kalli gabar, idan ta kalli gabar sai kai kabbara. An fahimci wannan? To in mota ne ma haka, in mashin ne ma haka, in za ka fara sai ka sa ta kalli gabar sai kuma ka fara yin sallah, kamar yadda malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. To wasu malaman suka ce wai wannan hadisin salatul ka'idi ala nisfi min salatul qa'imi, wai suna magana ne, yana magana ne akan mai uzuri, kenan mai uzuri zai yi sallah a zaune. To wannan maganar ba ta da ƙarfi, kuma magana ce mai rauni. In dai a fassara wannan hadisin a matsayin yana magana ne akan mai uzuri, magana ce da'ifiya. Akwai dalilin sallar mai uzuri a zaune, za mu zo mu tattauna a kai. Amma wannan hadisin kurin yana magana ne akan mai sallar ainihin wato nafila ne, kuma an ba shi dama yayi a sallah ainihin wato a zaune. A nan gurin abinda za mu ɗauka shi ne, waɗannan nasoshi sun nuna mana cewa matuƙar mutum yana da iko, to lalle ya yi sallah a tsaye. Yanzu muna magana ne akan rukunin sallah na alƙiyamu, lalle a yi sallah a tsaye. Idan kuma yana da uzuri ba zai iya ba, la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. To wata aya kuma ta bashi dama, Allah baya ɗora wa rai wani abu sai abinda ita ran za ta iya, shi suratul baqara. Da kuma fattakullaha mastata'tum, Allah ce ku ji tsoron Allah, iya daidai gwargwado yadda za ku iya yi. Don haka wanda ba zai iya ba ya yi sallah a tsaye, to wannan ma'zuri ne, yana da uzuri. Yanzu mun fara gangarowa, mai iko mai dama dole ya yi sallah a tsaye, amma wanda ba yi da damar ya iya tsayawa ya yi sallah a tsaye, to ma'zuri ne, wato zai iya, yana da uzuri, zai iya sallarsa a zaune. Mai littafin nan ya nuna mana cewa ɗaya daga cikin rukunin sallah shi ne a sallah a tsaye, shi ya sa ce alƙiyam. Kenan duk wanda bai yi sallah a tsaye ba, kuma yana da ikon ya yi sallah a tsaye ya yi ta a zaune, to ba ya da sallah, don duk wanda ya jefar da rukuni bai da sallah. Kun sani ko kuna ganewa? Duk wanda ya jefar da rukuni to bai da sallah. Ka sani sallar farilla, matuƙar kana da ikon kayi ta a tsaye, kayi ta a zaune, to ba ka da sallah, saboda rukuni ne. Idan rukuni ya faɗi, to ibada ta faɗi. To menene dhabit, menene dokar cewa kai sallah a tsaye, me ma'anar tsayuwa, ya ake ganewa ne a tsaye yake? Ganewa ne a tsaye yake shine lallai a ga tafin hannunsa kar su taɓa gwiwoyinsa. Duk wanda yana tsaye kuma tafin hannunsa suka kai gwiwoyinsa, to ba sunansa tsaye ba, sunansa mai sunkuyo ko mai rukuyi. Ina maki nuna. Yanzu kun ga ina tsaye a haka, haka ne? Kun ga hannuna nan? Ai, kun ga hannuna ya cinyo ya yake ko? Yanzu a tsaye nake a haka, ku dan matso kaɗan hasu. Yanzu a haka a tsaye nake. Menene tsayuwa a shari'a? Ka ga hannuna a haka, to tsayuwa kenan. Amma duk wanda wani yanayi ya sa wannan tafin hannun ya yiwo ƙasa haka, kamar wani ya zo sallah sai ya yi haka, to wannan bai sallah a tsaye ba. Idan mai larura ne bai da lafiya, to wannan kenan yana da larura shi ya sa ya yi haka. Amma da sahu zai matse ko wani abu zai matse ya sa mutum ya yi haka, kaga haka, kaga ina ajiye hannuna suna, to wannan ba tsayuwa ba ne. Menene ma'anar alƙiyam a larabci? Shi ne haka, duk yanda za a yi ba wani mai dogon hannun da hannunsa zai kai gwiwa, sai dai zuliya dai. An gane wannan? Kun fahimci haka? Kenan duk wanda ya yi wani sunkuyo, wannan tsayuwar farukuni ce, in kana sunkuyawa haka, in sunkuyan har ya kai hannunka zai kai ga, in an saita shi zai taba me, zai taba gwiwanka, to sallarka ba ta yi ba, ba kuma a tsaikaita ba, ka jefar da rukuni. Ɗaya kenan, kada ka bari tafin hannunka ya taba gwiwarka. Da mutum zai sunkuya, to bai yi ba. Akwai matsaloli akan tsayuwa kamar haka, bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Mutumin da yake yana masallaci, na faɗa satin da ya wuce, amma zan maimaita, yana zaune a masallaci ya yi nafila. Aka zo aka yi ƙadiƙamatin sallah, liman ya kabbara sallah, yana yunkurawa kawai sai ya taso da kabbara, wai saboda kar a fara karatu sun faci a bashi, yana taso wai na kabbara harama, bai miƙe ba, bai yi kabbara harama a tsaye ba, to shi ma wannan ba ta yi ba sallarsa. Haka suka faɗa. Duk wanda ya gaggauto ya kabbara harama ba a miƙe yana tsaye ba, kafin ya kammala tsayen tsayuwarsa ba, to lallai takbiratul ihram ɗinsa ba ta yi ba, saboda yana daga cikin yin takbir. Ba a yin kabbara harama a rabi-rabi, baka gama miƙewa ba, kana zaune ka taso da kabbara, ba a yi, sai ka tsaya cas ka kalli alƙibla, shine kabbara haramanka ta yi. Saboda yana cikin sharaɗinta, kamar yadda malamai suka yi bayani. Abu na biyu shine, wanda yake mai uzuri, almazur kenan, wanda ba ya da hali, yanzu zan fara yin magana akan sallar, hukuncin sallar zaune, hukuncin mai yin sallah a zaune, waye shari'a ta ba shi dama ya sallah a zaune, kuma a zaunen kala-kala ne. A zaune akan kujera, sunan zaman kujera a zaune ne? A'a, a zaune ya yi harɗe, mutarabbi, ko ku a zama irin zaman tahiya, wanne zama ne aka ce a yi a sallah, ko ku kowane zama ne kawai, yanzu duk ba kuna zaune kun zaman karatu ba, to wannan zaman shi ne ake yinsa a sallah ba shi ba ne? An ce a yi sallah a zaune, amma ba yadda kuke zama a makaranta ba. Za mu yi bayanin yadda ake yin sallar zaune a shari'a, irin zaman ma da shari'a ta ce a yi a zaune. Da haka a nan gurin mai uzuri ya halatta ya yi sallarsa a zaune. A zaunen nan ko dai jikinsa yana taɓa ƙasa, ko kuma yana zama a kan abu mai tudu kamar kujera, ko kamar gado, ko kuma wani abu dai da ake zama a kai, ko wani itace. To amma wannan zaman malamai sun yi bayani cewa mai sallah a zaune ba a ɗauke masa yin kabbarar harama a tsaye ba, saboda shi a zaune yake sallah, matuƙar zai iya miƙewa wannan seconds ɗin da ake yin kabbarar harama ya yi ta a tsaye. Dole sai ya mai, sai ya yi kabbarar harama yana tsaye, tunda yana da ikon ya yi sakon kaza na yin kabbarar haraman nan a tsaye. Kar ku manta, kabbarar haraman rukuni ne, tsayuwa domin kabbarar haraman shi ma mai rukuni ne. To tunda aka baka dama ka yi sallah a zaune, tsayuwar karatun Fatihan ne aka sauƙaƙa maka. Ka yi a zaune karatun fatiyar ka a zaune, amma ba tsayuwar kabbara harama ce aka sauƙaƙa maka ba. Matuƙar kana da ɗan sauran lafiya da ikon da za ka iya yin kabbarar harama a tsaye. Yanzu duka-duka sukon nawa ne yin kabbarar harama a tsaye, duka-duka. Allahu akbar, shi kenan fa, sai ka zauna. Amma mutumin da ya zo da ƙafarsa ya taho a masallaci, in aka fita nan zai iya yin minti 20 yana hira a waje fa a tsaye. Ku fahimci karatun nan fa? saboda sallah ibada ce, kada ai wasa mutum ya je ya walagi gitan da sallarsa. Idan a tsayuwar hira ne zai iya minti 30 20 a tsaye ana hira ana tabawa, amma in sallah ya zo sai dauko kujera ya zauna, kaga akwai hadari. Sai ka kwatanta tsayuwar hiran da kake yi a waje da kafar take daukan ka, me yasa ba za ka dauke ka ba a minti 15 din da ake yi a sallah? Da haka ita sallah ba a sakaci ko wasa a kai. In ka ga mutum ya zauna ya sallah a zaune, to wallahi ba zai iya tsayawa mai. Za ka je layin banki, za ka je layin asibiti, za ka je layin ka, za ka daɗe a tsaye, amma in ka zo masallaci sai ka zo da kujerarka. Kamar yadda suke a ƙasashen Larabawa, kurin a harami in ka je duk kujeru ne kawai. Da mutum ya zo kawai ko nauyi ne da shi ƙato ne kawai sai kafce zauna a zaune. In na fila ce wannan da sauki, amma in farilla ne wallahi babban aiki ne. Da haka zan maimaita, mai sallah a zaune idan zai iya yin kabbarar harama a tsaye, to dole sai ya yi kabbarar harama a tsaye sannan ya zauna. Yanzu misali ina yin sallah ne a zaune a haka, ni ina bin liman ne ɗan a zaune nake a kan kujerata, to amma kuma zan iya miƙewa a yi kabbarar harama. To wannan rukuni na tsayuwar kabbarar harama da yin kabbarar harama a tsaye din dole ne a yi. To sai in tashi da ayyuka da kamashin salatu da ni, ko ma wataƙila ina ga da kamashin salatin a zaune, amma ina zo kabbarar harama fa sai in miƙe Allahu akbar sai in zauna, to haka ya yi. Amma mutum zai iya miƙewa kawai sai ya zauna, an gama ga da kamashin salatu duk mutane suna tsaye, shi ma sai kabbarar harama a tsaye haka. To sai dai in ba zai iya tsayawa wannan sekund ɗin ya yi kabbarar harama ba ne, ciwon ya kai ga ba zai iya yin haka ba. Amma fa duk wannan ina muku maganar farilla ne ba nafila. Kuna tare da ni? Ko da ba ka yin sallah a zaune, ka gane watakila babanka zai zo yana sallah a zaune, watakila mamanka zai zo za ta zo yana sallah a zaune, watakila wani mara lafiya za ka yana sallah a zaune a asibiti, ka yi ilimi ka koya masa. Wannan matsalar lallai yana da kyau a yi ƙoƙari a gane ta, a fahimce ta, saboda haɗarin saɓa mata kar mu ce ya zo yana sallarsa. Wannan kenan, zai yi kabbara a tsaye ne, saboda zai iya yin kabbara a tsaye. Amma wanda yake irin mashlul, kamar wanda yake watakila mai shan inna jikinsa yana rawa, ko kuma ciwon ya yi tsanani da baya ma iya tsayawa sai an tukare shi, kasa akwai dattawa, akwai masu ciwon da ba zai iya tsayawa sai an tukare shi ba, wannan kawai zai kabbara ne wa hujjalis yana zaune. Amma in yaga zai iya tsayawa ya saka kujerar a bayansa ya dan yi kabbara a tsaye sannan yana gama kabbara zauna, wannan shine yafi babu laifi insha Allahu ta'ala. Dan ka'ida ta fiqhu ta zo mana cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, ita larura a shari'a ana iyakance ta ne da iya gwargwadanta. Misali an ce ka ci mushe lokacin kana halin tafiya saboda yunwa kar ta kashe ka, me ma'anar ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, ana iyakance larura da iyakarta. Shari'a ta baka damar ka ci mushe ne kana kan tafiya kawai, shikenan daga samun mushe ka kama ci ka ji dadi, kuma har kai yau guzuri ka dawo gida ma ka kawo yara aka kama cin mushen gajiya. A'a, ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Alhamdulillah. Ajikum sallallahu alaihi wasallam. Yanzu misali an baka damar kai sallah a zaune, iyakacin abinda ba za ka iya ba jure karatun Fatiha da karatun sura ne ba za ka iya yi a tsaye ba, amma za ka iya jure kabbara harama a tsaye. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, sai kai kabbara haramanka a tsaye sannan sai ka zauna. Ina fata ana fahimta. Kuma suka ce ma ubiha lil haja, wannan ma ga'ida ce, ma ubiha lil haja yuqaddaru bi qadariha, duk abinda aka halatta maka da haram ne ka yi shi. Kamar misali da haram ne ka yi sallah a zaune, amma ubiha lil haja an halatta maka yin sallah a zaune saboda bukata, to za ka tsaya ne iyakacin bukatar kawai,
kakka tsallaka da wani abu. Kana jin yunwa, an ce idan ka zo wucewa a daji ka ga bishiyar mangoro ko ka ga masara ko ga wani abu a kan ka faɗi ka mutu, kisan kai wannan babban zunubi ne. To amma ɗaukan masaran wani ka ci, wannan kuma za ka kare rayuwarka, to ya halatta ka ci wannan masara don kar ka mutu. To kaga an ubiha lil haja to tuqaddaru bi qadariha, to sai ka ci wannan dan ka samu rayuwa. To bai halatta kuma ka zuba a jakarka ka tafi da guzurin masara ka dawo shi gida ba. Kuna tare da ni? To wannan ce wannan bawan Allah yana da uzuri, bai zai iya yin sallah a tsaye ba, to sai yin sallarsa a zaune ko? Wannan bawan Allah shi kabbara haraman ma ba zai iya yin ta a tsaye ba, to sai ya yi kabbara haramansa a zaune. Ina fata ana fahimta tsaye. Amma duk wanda yake da ikon ya tsaya ya kabbara harama ya zauna, ya ɗauko kujera kurin ya kafe ta ya zauna, to wannan gaskiya kuskure ne. Wato abin da zai baka mamaki, ya ɗauko kujerarsa daga motarsa ba shi ya ɗauko ta, shi ya riko ta ya shigo har masallaci, duba tsawon mintunan da yi yana tafiya da kujerarsa a hannu, ya zo ya ajiye ta a sahu ya saita ta. Amma ba zai iya tsayawa sekon biyu uku hudu ya kabbara harama a tsaye ba, to wannan tafiyar da ya yi ya ɗauko kujerar ba zai iya ba ne? Zai iya. To kuskure ne mutane suke yi. Ina maimaita muku, yin kabbarar harama a zaune a cikin sallar zaune alhali mutum zai iya yin kabbarar a tsaye. Allah ya sa mu gane. Zama kala biyu ne. Akwai zama wanda yake ala hay'atin shar'iyya, akwai zama wanda yake ala hay'a ghairu shar'iyya. Zama wanda yake ala hay'a shar'iyya shine zama kamar haka, mutum ya zauna zaman tarabbu'i ko ya yi iftirashi ko kuma ya yi tawarruki. Tarabbu'i, iftirashi, tawarruki zama ne kala biyu. An ce da shi zama, zan yi bayanin su a aikace yanzu. An ce zama ne na shari'a, saboda shi ne zaman da shari'a ta yi bayani ta halatta a yi ibada da wannan zaman. Amma duk wani zaman da ba wannan guda ukun ba, to zama ne na al'ada. To wannan ba shi aka ce a yi sallah a kansa ba. Akwai zama ghairu shari'i, wato kaifiya ghairu shari'iyya, zama akan kujera. Shari'a ba ta zo da wani zama akan kujera ba, al'ada ce ta kawo kujera, yanayi ne ya kawo kujera. To yanzu shi mai zama akan kujera ya yi sallah, yana da dama ya zama akan kujera ne, saboda bai zai iya wannan zaman na, sai in bai zai iya wannan zaman ba, ku lura ba. Idan bai zai iya wannan zama da zamu yanzu kana guda uku ba, to shine zai ɗauko kujera ya zauna. Wataƙila yana da larurar ganin baya, baya iya zama akan kafet ko tayin kaza a kaza, to wannan shine yake da dama yayi ne, yayi zama akan kujera ko zama akan kututtire ko zama akan wani roba ko namu, wannan kuma ghairu shar'i ne. Amma me yasa yayi ghairu shar'i a cikin sallah? Saboda larura, ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ku taho da ni, ku bi ni hankali hankali. Yanzu zan yi zama, zaman da aka halatta mana mu yi shi a sallah kala uku ne. Zama wanda yake ala hay'ati shar'i, ala wato kayfiyyar shar'iyya kenan. Yanzu ina tsaye ne. Ga zaman guda biyu, wanda zaman da ake yi a sallah ga mai zama a ƙasa. Yanzu ban zo kan mai zaman kujera ba, mai zama a ƙasa. Akwai zaman tarabbu'i, ga tarabbu'i, ga ƙafa ta wannan ta dama, ga ƙafa ta wannan ta hagu, sai in shigar da wannan hagun haka, in ɗauko wannan dama sai ne haka. Wannan shine zama mai tarabbu'i, ga gwiwa, ga gwiwa, ga hannu, ga hannu, abu hudu kenan. Kun gani? Idan tahiya zan yi kun gani,
haka ne? Yawwa, wannan zaman ya halatta a yi shi a zaman sallah, wanda yake da larura bai da lafiya zai yi zaman sallah, to ya halatta ya yi tarabbawi. Shi ma wannan zaman guda uku da zan yi, akwai malaman da suka fifita wani a cikinsu, ba wai duka bane za ka yi zama a sallah. Wasu sun ce karkai wannan tarabbu'in, saboda wannan tarabbu'in ai zai baka wahala idan za ka yi sujada. Kalli in zan yi sujada, wayyo haka, wayyo da wahala, ka gani wannan wayyo wahala, to tun da ya shiku alaika akwai wahala, to ba wannan zaman za ka yi ba. To sai dai kuma idan ima'i za ka yi. Me ima'i? Ga sallar ima'i, zan yi ruku'i, ba zan iya sujjada ba, larura ta saka, ba zan iya kafa goshina a sallah ba. Ku gane, sujjada a ƙasa shi ma fa rukuni ne, ba koyaushe haka kurin mutum zai iya kafa goshinsa a ƙasa ba, kurin ya ce shi yana sallah a zaune. Idan za ka iya yin sallah a zaune, to ba za ka iya kafa goshinka ba? In za ka iya kafa goshinka duk da ka yi sallan a zaune, to aula ka yi ne ka saka goshin a ƙasa, saboda ana son in za a yi sujjada a yi ta ala saba'ati a'azumi, a yi ta a kan me gaɓoɓi guda bakwai. To wanda ya salla a zaune, ya ilahil alami ne, ya cika wannan sharaɗin? Bai cika ba. A sujjada ƙa'ida, sujjada ba ta zama shi sujjada ta cika ba, za mu zo kan sujjada. Sai gaɓɓai guda bakwai sun taɓa ƙasa. Idan an baka uzurin ba za ka iya tsayawa ka saurari karatun Fatiha da Sura ba ka zauna, to sujjada fa ai za ka iya yi. To tunda za ka yi sujjadarka, ba za ka yi ima'i ba, sai dai in ba za ka iya me ba, ba za ka iya kafa goshinka ba. Kamar misalin an maka aiki a idonka, an hana, ko akwai wani ciwo mai tsanani, ko akwai wata larura a tumbinka, ko an maka aiki in ka nade aikin zai kwance wani abu, wannan larura ne. Idan na zo sujjada shi ma zan buga mana misali ya ne ne sujjada akan gaɓai guda bakwai. Kun ga wannan zama na ɗaya, zaman tarabbuyi. To sai zama na biyu, zaman wato al-iftirash. Al-iftirash shi ne zaman sallah guda biyun nan. Kun ga haka? Wannan iftirash kenan. Me yasa aka ce da shi iftirash? Saboda ka shimfiɗa ƙafarka ta hagun ka zauna a kanta. Firash, kamar ka yi wa ƙafarka wato cinyarka ka mata shimfiɗa ka zauna a kai. Wannan shi ma zaman sallah ne na biyu. Al-iftirash. Al-iftirash. Kun ga ka shimfiɗa wannan ƙafar? Ka kafe wannan. To wannan idan mutum zai yi sallah, an halatta masa zai yi sallarsa, to ya yi sallah a zaune a haka. Shi ma idan zai yi sujjada, kaga ba wahala, zai yi ne kawai haka zai yi sujjadarsa, ko ba haka ba? Sai zama na uku na sallah shine at-tawarruk, wanda mun yi muku shi, wanda ake zaman ƙarshe a sallah. At-tawarruk shine wannan ƙafar, wannan ka shigar da ita haka, sai ka zauna a duwawunka anan a ƙasa haka. Kun gani? Wannan shine zaman me? At-tawarruk. Kenan yanzu muna zama kala nawa? Kala uku. Ko dai at-tarabbu'a, ko al-iftirash, ko at-tawarru. Duka dai ba mu da sunansu a Hausa, sai dai mai ta faɗa haka. Ko ba haka ba ne, amma dai kun gane ko? Wannan shi ne at-tawarru, ‘yan uwana na bayana nan haka. Ga nan duwawuna ya zauna a ƙasa haka. Wannan shi ne zaman tahiyya mai sallah raka'a huɗu na ƙarshe, in ka ɗauki wannan ra'ayin na wata mazhaba kenan. Wasu mazhaban kuma sun ce kawai duk iftirash ne. Kun fahimce ni? Tayi, waɗannan zaman maki guda uku, ko at-tawarruk, ko al-iftirash shine wanda nayi, ko at-tarabbu'a, duk wanda zai yi sallah a zaune, to lallai daga ɗaya daga cikin waɗannan zai. To sai wani suka ce cikin malamai, wani zama ne ya kamata ka yi shi idan za ka yi sallah? Suka ce ka yi zaman al-iftirash ko zaman tawarruk, saboda ya fi sauƙi wajen sujjada. duk da shi ma nan zaman shari'a ta ba da dama a yi shi, to amma zai baka wahala wajen yin sujada. Suka ce to idan ba za ka yi sujada ba fa, to wannan kuma ya fi maka sauki. Ya za a yi sujada in da ruku'i duka, akwai mai larurar da bayan ma baya iya sunkuyawa. Da haka sai ka yi amfani da kanka haka, Allahu akbar, ka yi ruku'i, duk addu'ar da ake ta ruku'i ka yi haka, sami Allahu liman hamidahu, ka dago kaga kana zaune. Sujada fa sai ka an yakuna sujudu akhfadha min ar-ruku'a, sujada ta zama ta fi sunkuya shine akhfadha, ka sunkuyar sama da yadda kai ruku'i sai kai haka, Allahu akbar. Kun gani, kun ga akwai bambanci ko? Yanzu ina sallar zaune ne, ina tsaye ga tsayuwa na a haka, kaf kowa yana tsaye kai kuma kana zaune saboda kai dan larura ne. An fahimta? Za a yi ruku'i, to ya za ka yi aji ruku'i sai kai haka, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kan ne kawai yake aiki, sami Allahu liman hamida, ka daga sujada fa, to sai ka dan matsa, Allahu akbar. Ta ga sujada ta fi ne, sujada ta fi ruku'in sunkuyo. Kuma duk lokacin da mutum zai yi sallah ima'i kenan, dole ruku'in ka ya bambanta da sujadarka. Sannan wanda ba zai iya amfani da kan ba fa, kamar watakila an yi wani aiki kan ma ba a so ya motsa, an rike shi ma, akwai kan da ana iya rike shi da plaster ko wani abu, an rike a ce karka yadda ka juya ko motsa a karka haka gam yake, Allah raba mu da larura. To shi kuma sai amfani da mai da hannunsa haka, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Ai akwai larurar da za ta sa nan din ma ba zai motsa ba, ko ba haka bane? Ita shi addinin musulunci ba abin da ya kai shi daɗi, ba abin da kuma ya kai shi sauki, musamman idan mutum ya karanta. Yanzu ni abin da ya dame ni a nan zan ci gaba ne. Kun gane zaman da ake yi idan za a yi sallah? Kun fahimci wannan? Tayyib, to ina zaman mai kujera kuma ya samu gindin zama? Eh, wannan ban da shi mun yi shi a iqa'a kenan. Eh, ban da shi in da kai sallah, sai dai in ba za ka iya ɗaya a cikin waɗannan ba, ka gane, kamar watakila hannayen suna ce eh, ko an matse ka, ai larura ce matsewa. To yaya zaman mai kujera ta samu asali? Asali idan mutum zai iya sallah a ƙasa, to yayi sallah me a ƙasa. To wanda yake da larurar baya iya zama akan wannan katan din, ban san me larurar ba, amma dai akwai larurar. To kaga shi yana dama ya me ya hau sama. To kujera kuma bai zai kai wannan nadewar ba, kujera bai zai ka iya iftirashi ba, za ka iya tawarruki ba, musamman wasu ƴan ƙananan kujeru kamar roƙon su aka ƴan firit, kaga wannan ba za ka iya komai ba. To shi kuma wannan zama ne kenan, ya zama mai larura ce. Amma wannan shine zaman sallah na shari'a, wancan zama na kujera kuma tunda ba za ka iya waɗannan guda ukun ba, to shine za ka ɗauko kujera. Allah ya taimaka. Bari mu ci gaba kaɗan. Me yasa aka fifita waɗannan zaman maki guda uku wanda aka ce wato ajilsa ne alal hay'ati shari'iyya, saboda shine mutum wato yana kusa da ƙasa, yana kusa da ƙasa, kuma shi kullum mai sallah idan zai yi ruku'i kaga yana daɗa kusantan ƙasa ne, in zai yi sujada yana daɗa kusantan ƙasa ne. To kai zaman da kana dab da ƙasa, gabbanka za su taɓa ƙasa, shine yafi akan kai zaman da baka iya taɓa ƙasa. Kuna fata kuna fahimta? Zama akan gado ya halatta, inda larura ba za a yi wannan ba, zama akan kujera ya halatta, ko kuma idan akwai wani uzuri da sauransu. Ana so in mutum ya zo yin tahiyya ya zama lafiqan, wato mulafiqan bil ardil ard, ya haɗu da ƙasa. Tahiyya ana so kana yin ta ga ka ga ƙasa a haɗe. Maqasudi na shari'a shine lalle mutum ya zama to qariban min al ard, musamman zai sujada tsakanin sujada guda biyu, ya zauna ya daga, ya zauna ya daga. Malamai suka ce idan mutum ba zai iya wannan zama ba, sai intiqali zuwa ga wannan zama na ghairu shar'iyya, shine ya zama munfasilan anil ard, ya rabu da ƙasa, tunda ba zai iya wannan ba, kamar yadda na bayani shi haukan kujera koyi wannan abin saboda ba zai iya wannan zama ba ad-darurat tubihu al-mahdurat idan ya zauna mutarabbi'i ko muftarishi shi ma malamai suna da bayanai akan haka Imam Tabarani da Ibn al-Mundhir duk sun yi magana akan wannan bayanai da na muku Allah ya musu rahama wasu malamai suka ce abinda aka rawaito sallar sahabbai yanzu mun shiga a cikin guda ukun ma wanne za mu fifita wasu malamai suka ce na farko kowane zama za ka yi kamar da Ibn al-Mundhir ya faɗa da kuma Imam Tabarani a cikin al-Awsat ya faɗa wasu kuma suka ce abinda aka rawaito sahabbai suna yin zaman sallah shine yanda ake zaman tahiyya haka ake zaman sallah kaga wannan ra'ayin ya kori tarabbu'i maganar zaman harbe din nan ko to babu shi suka ce in din yanda aka ga sahabbai suna yi ne to shine suka ce me ya kawo ne tarabbu'i duk a cikin sallah akwai inda aka ce kai zaman harbe suka ce wannan ba'id an hay'ati salah ya ne sanci yanayi na sallah amma wani zama ne yayi daidai da yanayin sallah shine zaman tahiyya ko na farko ko na biyu dan haka in za ka yi sallah abin da yafi daidai to shine kai zaman tahiyya na farko ko na biyu wasu malaman kuma suka ce a'a ai ne uzuri ne mai larura ne suka ce ku faɗi gaskiya da zaman tarabbu'i da zaman tahiyya ta ɗaya ko ta biyu wanne ne yafi sauki tarabbu'i ne yafi daɗi kuma har ɗan nan ka zauna da ram da ɗan amma mara lafiya a ce zaman tahiyya ya zaman tahiyyar farko ko ta ma ta biyu ai an kuntata masa to kun ji dalilin da yasa aka ce ai tarabbu'i suka ce arfaq lil musalli yafi sauki ga mai yin sallah wannan shi ma an rawaito daga wasu daga cikin sahabbai to yanzu ya zamu al'amarin yana da faɗi kuma yana da sauƙi kowanne zama kai guda ukun nan ya halatta kuma in kai sallar ka Allah zai karba insha Allah ta'ala sai dai in kai zaman tahiyya za ka samu sauƙin sujjada ba za ka sha wahala ba idan akan in kai tarabbu'i menene dalilin mu na halatta mutum ya sallah a zaunan ma wani zai iya cewa wai waye ma ya ce a sallah a zaune me dalili me hujjar yin sallah a zaune akwai hadisin Imran ibn Husayn Allah ya yarda da shi Imran ibn Husayn Allah ya jarabe shi da ciwon basir basir a larabci shine bawasir bawashi yace basir da larabci me bawasir bawashi yace basir kun ga ƴan uwan juna ne mu raba mu kawai akai da larabawa da basir bawasir to Imam ibn Husayn Allah ya jarabe shi da ciwon bawasir yaje ya ga manzon Allah yace ya rasulullahi basir yayi mun daga daga kaga ashe tunda ana basir Allah raba mu da wannan mugun ciwo basir yace ba zan iya sallah tsaye ba basir ya karni annabi yace shi kaga imran salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan in ana so in kana so ka ce wane ne asalin halatta sallah a zaune shine imran ibn husayn me dalili ciwon basir ne ya kama shi da gurin azabi ashe basir din nan da Allah ya dora masa dalili ne na shar'anta wa alajiwa ne ya sallah a zaune ashe cikin masu uzurin sallah a zaune har da masu basir in yayi nisa ya zazzago baya iya tsayawa yace ke sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune fa in lam tastati fa ala jamb idan ba za ka iya ba kai a kishin gide to wannan sallar ala jambin shi kuma ba ta yin sallah a kwance a kishin gida a haka ko bangaren dama ko bangaren hagu sai in ka kasa yi a zaune ku gane step by step ne abu ba za ka iya a tsaye ba to zauna ba za ka iya a zaune ba a kishin gida to akwai na hudu ma idan ba za ka iya kishin gida ba fa aumi ima'an ka yi shi a matsayin nuni da ishara ko da mutum yana kwance akan gado baya iya motsa kansa baya iya motsa kaza to zai iya yin ima'i akwai wanda zai ishara ma kai akwai sallar da ake yin ta haka kaga haka kawai abin da zai iya motsawa a cikin siyasa ne duk wannan hukuncin sallar mai uzuri ne sai haka yana tsaye ne gama karatun fatiha in ya ga dama har bakara ma ya iya karanta haka
kaga wannan ya karbi ita ce shifa ce me yasa dukkan jikin ya collapse bai iya amfani da ko ina ba zai ruku sai haka Allahu akbar kaga ruku'i Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal sami Allahu liman hamida ya miki hatta ta'tadila qa'iman sai sujuda Allahu akbar sai kafa wannan ayata sai ta taba wannan Allahu akbar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to sai ce kai sallah ala janbir ake shingidi idan kaga ba za ka iya yi ba malamai suka ce wannan ya nuna annabi ya sauƙaƙa ga mai uzuri musamman mai ciwon basir ko mai wani ciwo makamancin wannan ba wani damuwa ya sallarsa a zaune ko a shingiɗe ba sai ya tsalle a tsaye ba ha to ashe wannan dalili ne na halatta mana mai mai salla a zaune in an samu rukusa in an samu uzuri to rukusa ta zo babu dai babu ne idan kuma babu wannan ɗaya daga cikin abin da aka faɗa to ba za a yi sallah a mai ba a zaune ba to wannan kenan iya nan abin da zan iya gaya muku a kurguje akan abin da ya shafi yin sallah a tsaye da kuma hukuncin yin sallah a zaune na gaya muku ga yadda ake so a yi sallah a zaune ga kuma yadda ake so a yi a tsaye to sai rukuni na gaba malam ya ce takbiratul ihram kabbarar harama ko kuma at-tahrimiyya kamar yadda yake a littafin ku ko at-tahrimiyya idan zaka fassara kalmar tahrimiyya da Hausa fa ana nufin haramtawa fassara ta daya ko kuma himmatuwa da daukar niyya ina fata ai wane yayi harama ko kuma ai an haramtawa wane kaga duk kalmar daya ce to abinda ake nufi da takbiratul ihram shine ayi ta a tsaye na farko kenan al-qiyamu ma al-qudra sannan kuma kabbara ita kabbara harama tana da abu guda biyu ne a cikin ta malam akwai rukunin farko a tsaya tak akwai rukuni na biyu furta kalmar kabbara harama yanzu magana ta duk zamu fafata ne akan kuma me kabbara harama tsayuwa domin kabbarar harama ko duk mun karanta tsayuwa domin kabbarar harama ashe ita kanta tsayawa don kabbarar harama wani rukuni ne mai zaman kansa me yake nufi da wato tarimiya shine lokacin da mutum ya himmatu da yin kabbarar harama zai kabbarar harama kaga an haramta masa magana tarimiya kenan an haramta masa cin abinci tarimiya kenan an haramta masa shan ruwa tarimiya kenan an haramta masa kalle-kalle tahrimiyya kenan da haka an ce dai ta harama ne saboda an haramta masa yin waɗannan abubuwan gabaki daya kuna tare da ni ko tayyib kenan duk wanda ya kabbara sallah ya daina waɗannan abubuwan ita ce take rufe komai sai dai kawai mutum ya zamanto musalliyan ne sallah ne yana fuskantar Allah tabaraka wataala kuma ita ce dalilin shiga cikin sallah menene dalilin ta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi idan kumta ila salati fakabbir idan kumta in ka tashi ka ji sai ce in ka tashi ila salati zuwa sallah fakabbir kai kabbara wannan umarni ne al'amru yastazil wujub umarni yana nufin me wato wajibi saboda manzon Allah ya yi umarni abinda malamai suka ce dangane da kabbara harawa da shukura an samu riwaya wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan kabbara harama kade sama da hadisi 60 hadisi nawa iya kabbara harama kawai hadisi 60 du akan bayani dangane da me kabbara harama daga sahabbai daban-daban daga nan malamai suka ce tab ashe harkar kabbara harama matsayin ta ya kai ma mutawatir an halat an kallafawa wato mai sallah yayi kabbara harama dan in bata yi ba to sallar sa ma bata yi ba gaba daya saboda hadisin ya ce tahrimu hatta takbiru wa tahlilu hatta taslimu tahrimu ha fara sallah haramta abubuwa a cikin sallah da yin Allahu akbar wa tahlilu ha halatta wa mai sallah yayi abin da aka haramta masa at taslimu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan aka samu wannan in ka kabbara to hukuncin ka mai sallah ne ka shiga cikin sallah kenan
idan kuma bakai kabbara hana ba wato sunan ka gairu musalli ba mai sallah bane. To ita kabbara harama malamai suna da fuska guda uku akan ta, magana guda uku. Na farko ba ta yiwuwa sai da lafazin da shari'a ta ce a yi ta da shi, wannan hukuncin farko kenan a kabbara harama. Magana farko, ba ta yiwuwa sai da lafazin da aka ce a yi ta. Wannan shi ne a maslakin malikiya da hanabila suka tafi a kai. Kamar ya wani lafazi ne aka ce a yi ta? Allahu akbar, Allahu akbar, duk duniya kabbara harama Allahu akbar, Allahu akbar shi ne. Magana ta biyu, a ya halatta mutum ya ce Allahu akbar, wannan ra'ayi na biyu kenan, da duk wani lafazin da ya yi kama da Allahu akbar. Wannan kuma ra'ayin Shafi'iyya ne, ya halatta mutum ya ce Allahu akbar kuma shtukka min hadhal lafzi. Kun ga mazhabar hudu ce ko? Malikiyya, Hanabila ta su Imam Ahmad sun ce ba a faɗan kabbara harama sai Allahu akbar. Shafi'iyya suka ce ya halatta a ce Allahu akbar da kuma duk lafazin da aka ciro shi daga Allahu akbar, kamar ka ce Allahul akbar, ko ba ka bane? Kaga ai duk dai ma'ana ɗaya ne. Ina fata ana fahimta. Allahul akbar da sauransu, ko Allahu a'zam, kaga shi ma yana nufin girma ne, ko Allahu a'la, duk me ma'anar madaukaki mai girma. Wannan a wani mazhaba Shafi'iyya. Amma ku gane bambancin Shafi'iyya, suka ce sai lafazin da yake an ciro shi yana da alaka da mai Allahu akbar din. To sauran mazhaba daya a cikin guda hudu, ba sai Hanafiya ba, Abu Hanifa ya ce ku daina ɓata lokacin ku duk wani lafazi da zai nuna kawai wato a girman Allah, kawai a yi da shi. Kullu lafzin dalun ala ta'zim yajuzu an yuftataha as-salatu bihi Allahul azim. Kamar yanzu asha yan Hanafiya wani yanzu liman zai ce Allahul azim alhamdulillah, dan Hanafiya ko Allahul jalil, Allahul karim, Allahul wahhab, Allahul qahhar, amma sabuwa Hanafiya kullun lafzin yadullu ala ta'zim. To wannan shine ra'ayin mazhaba guda hudu dangane da wannan kabbara haram. Me zance mafi inganci? Fadin Allahu akbar. Ba a taba samun annabi ko wani sahabi yayi amfani da wani lafazi ba Allahu akbar ba. Da akwai shi to da an fada, da sahabbai sun fahimci haka ai da sun yi, to ya za a zo a juyar da mu sallah? Ai ba abun wasa bane ba. Ina fata ana fahimta. To wannan kenan. Sai kuma matsalan tsayuwa na muku bayani daga cikin kurakuran da mutane suke mutum ya kabbara harama a mai a zaune ko yana tasowa bai tsaya ba, dole sai mutum ya gama tsayawa. Suka ce falatan aqidu takbiratu takbiratu ihram illa ba'da thubutil qiyam, ba a kulla kabbara harama sai an tabbatar da an gama tsayuwa. Dan annabi ya ce idza qumta ila salati fakabbir idza qumta, idan ka miƙe kar kai a zaune. Dan haka lalle kabbara murattaba ne alal qiyami, an gina ta ne akan me? Tsayuwa. Sai an tsaya sai a yi ta, ba a tsaya ba ba za a iya yin ta ba, in ko an yi ta to ba ta yi ba. Sai rukuni na uku, qira'atul fatiha. Karatun fatiha, karatun fatiha ko kuma yace al-fatiha, gaskiya fadin karatun fatiha din shine yafi dacewa. Ana nufin qira'atu suratul fatiha, karatun fatiha rukuni ne. Duk wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba, sallarsa ba ta yi ba. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, inja annabur rahma.
duk wanda ya sallah bai karanta Fatiha ba sallar sa bace ba. Ayyuma salatin la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun khidajun. Duk sallar da annabi yace duk sallar da ba karanta Fatiha a cikin ta ba ta zama tsumma ta zama tsumma. Ana nufin naqisa 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 tawiyyaci. Wannan hadisi guda biyu tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk wanda ya kuskure yayin sallah bai karanta Fatiha ba ko ta farilla ko ta nafila sallar sa bata yi ba, sai dai sabon musulunta wanda yanzu ya ma shiga musuluncin bai ma koyi Fatiha ba. Kun fahimci wannan? Da kuma mutumin da ya gamu da ciwo ya manta komai gaba daya, yanzu ya farka amma komai ya manta. Allah karama mu da larura, komai ya manta. Ya manta sunan ƴaƴansa, ya manta sunan matarsa, komai ya mala. Akwai wanda hatta tsayuwa sai an koya mai kwarai, ba zai iya gane ina ne ban daki ba, komai ya manta. Yanzu kuma memorin za ta dawo sabuwa, Allah kiyaye mu. Total delete kenan aka yi masa, an yi deleting komai. Allah ka tsare ni. To a cikin karatun Fatiha akwai matsaloli, bari mu ja su a gurguje. Na farko dai karatun Fatiha dole ne, rukuni ne cikin rukunan sallah, saboda sunna ta tabbatar akan haka, mun kuma karanta muku. To yanzu matsalar karatun Fatiha, annabi ya ce duk sallar da ba a karanta Fatiha ba bata cika ba ko babu ita ba. To sai wani ya zo yin sallah mai raka'a hudu, sai ya karanta Fatiha ɗaya a ciki. Ya ɗabbaka wannan hadisin ko bai ɗabbaka ba? Ku kula fa, la salata liman lam yaqra bi ummi al-Qur'an. أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. دو صلاة دبا أكرن تفاتحة بتازة مصمم. تو ياي صلاة ياي فاتحة ما دي ياي فاتحة دي سوان بي فاتحة با. يا كرن تفاتحة صلاة سكو بي كرن تابا إيه أصلاة سا يا كرن تفاتحة ya karanta to kenan sallar su tayi ikhtilafar ulama kenan. To barin takeice muku hala a mazhabar malikiya, Imam Malik yana da ra'ayin cewa ya halatta mutum ya wullar da karatun Fatiha a wata raka'a in yayi a wata a malikiya. Amma wannan ra'ayin ya shaka shi a wajen malamai an mai da martani. To yanzu abin da zan tattauna da ku kenan anan. Wannan ana nufin a fi jami'is sala la yaktasu bi juz'in min as-sala. Hadisin ba yana nufin la salata liman lam yaqra bi ummi al-Qur'an, ana nufin ko da yayi a wani juz'i wani bangare ba, bi jami'is sala. Ai sallah ai a dunkule take daga raka'a ta daya ta biyu ta uku. Yanzu idan mutum ya raka'a uku kada ya raka mai hudu tayi, a'a. Da haka ana nufin gaba daya duk inda ake yin Fatiha, in baka yi Fatiha a wurin ba sallar ka bata yi ba. Ta to yaya zaka zo ka zo wurin da ana yin Fatiha kuma kai shiru baka yi Fatiha ba, ka dauko na baka karanta a wurin? Kenan wannan hukunci a duk inda ake Fatiha, in dai ana Fatiha to sai kai. Wannan kuma raddi ne ga wasu malaman da suka ce abin fa yana da yawa, sai kun yi hakuri. Tunda duk akan sallah muke, akwai ra'ayi na wasu malamai da suka ce wai wannan rakoyi biyu na ƙarshe na bayan la'asar ba Fatiha kadai ba, na bayan magariba ba Fatiha kadai ba, ba bayan magariba muna nufin raka'a biyu bayan magariba, raka'a biyu bayan la'asar, raka'a biyu bayan azhar. Suka ce ya halatta ka wullar da wannan fatihoyin ma baka karanta su ba. Ina jin ko mutum ɗaya ba zai goyi bayan su ba a masallaci ba. Duk ra'ayyuka ne wanda zamu zo mu karanta su, amma dai ba daidai bane. To kenan hadisi yana nufin me? Dukka raka'o'in gabaki ɗaya. Wasu ce in ya karanta a raka'a ɗaya sai har salatuhu, amma ra'ayin bai yi ba. Na yi muku bayani, Imam Malik Allah ya masa rahama, ɗaya daga cikin riwayoyin Maliku, ɗaya ba duka ba, yana riwaya ne guda biyu. Lauta raka'al fatiha fi raka'atin min ruba'iyyati sai har salatuhu, inji Maliku, shi ma an maida masa martani, Allah ya ji kansa rahama. Da haka dole sai an karanta raka'a, la budda min qira'ati al-fatiha fi kulli raka'atin. Dole sai an karanta Fatiha, in dai an miƙe a tsaye da sunan an yi raka'a, ba a kiran raka'a da sunan raka'a sai an karanta Fatiha. Shine zancen kawai. Kowace raka'a
dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai karanta Fatiha ba bi ummul kitab ko Fatiha ta kitab bace ba. Dalili na biyu kamar yadda yazo a cikin hadisul qudsi Allah yace qasamtu salata baini wa baina abdi niswaini, na raba sallah tsakani na da ni da bawa na kala biyu kashi biyu sai kawo Fatiha. Ha idan yace alhamdulillah rabbil alamin sai Allah yace majjadani rabbi abdi, in yace kaza duk gabar da ka fada a karatun Fatiha Allah yana maida maka amsa. Suka ce ai wannan hadisi yana nuna mana yoya ma za a ce ka tashi kayi sallah kayi raka'a ba karanta Fatiha ba, to wannan ganin da kake yi da Ubangiji inna sallah innal musalli yunadi rabbahu kina ba kai ta ba. Allah yace da ni da bawa na muke tattaunawa a sallah. Suka ce rukuni ne dole ne sai an yi, ina fata ana fahimta, dan haka dole ne kowace raka'a sai an yi ta, kuma raka'a ba ta zaman cewa mai raka'a mai sunan raka'a sai an yi karatun Fatiha. Kenan ra'ayin nan da yake kar ayi ba duka ba, ma'ana ba sai an karanta duka ba gaskiya ra'ayi ne wanda yake mai rauni. Sannan kuma hadisin musii'u salatihi da muka karanta da ku hadisin musii'u salatihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya masa bayani ai ce wai wa zalika fi kulli raka'a, kowace raka'a aga akwai karatun Fatiha a ciki, a kowace raka'a yace kai sujada kai ruku'i kai kaza ka karanta Fatiha a kowace raka'a. Na gaya muku akwai malaman da suka tafi akan a kishiyar haka, amma ra'ayin ba mai karfi bane, ina maimaitawa ne dan kar wani ya je hukunci da shi. An samu wata riwaya a karam kallon, an samu wata riwaya daga Abdullahi dan Abbas na biyu, daga Ibnu Umar Allah ya yarda da su, sun yi rahusa cewa ba dole sai mutum ya karanta Fatiha a duk cikin rakoyin sallar sa ba. Kunutsu daga waye? Ibnu Abbas. Daga waye? Ibnu Umar. Waye ruwaito wannan? Imam Malik ne ya ruwaito wannan zancen a cikin muwatta daga Umar bin Khattab. Maganar wullar da Fatiha a rakoyin biyun ƙarshe din nan, in ka ga dama ba sai ka karanta Fatiha ba, a rakoyin biyun ƙarshen nan na azhar da al'asr ko kuma raka'a ɗaya ta bayan magariba, akwai riwaya daga Ibn Abbas daga Abdullahi dan Umar kamar yadda Imam Malik ya fitar a cikin muwatta daga Umar dan Khattab. Yep. Ya za a yi, to sai Allah ya taimaka, riwayar mai rauni ce hamba mana, ai wannan akwai bugun zuciya, riwaya ce gariba. Ya aka yi aka ce hadisin da annabi ya magana akan wajibcin karanta Fatiha a kowane rukuni a kowane sallah bai zo musu bane, ba wani mamaki dan Ibnu Abbas ya faɗa ko dan Ibnu Umar ya faɗa, sai mu ce watakin lokacin da aka yi hadisin bai zo musu ba. Ina fata ana fahimta. Abu na biyu, idan ga magana annabi ga maganar sahabi wanne za a bi? Ta annabi shi ta ba mu bukata, ai ita sunna da aqidi da ita, ko wani zai ce to ai wani ya ce, sai ka ce to ai annabi ya ce ai shiru, babu wani zance. Idan qalan hazami fa saddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Ina fata ana fahimta, da ba duk lokaci yayi ba da na yi mana magana akan abin da ya shafi hukuncin karanta Fatiha ga mutum ɗaya da liman da mamu, shi ne karatun da za mu tashi. Yau wannan hukuncin duk da muka yi na karatun Fatiha ya shafi liman, ya shafi mamu, ya shafi mutum ɗaya, da mu ma sallan guda uku ne ai, ko dai liman ko mamu ko mai yi shi kadai, akwai na hudu? Akwai? Babu. To shi ne karatun mu na sati mai zuwa, in Allah ya so yadda, Allah ya ba mu dacewa, Allah ya taimaka mana, Allah ya ba mu fahimta. Adam amin amin. Sallar farilla manjuma baka na rai, mun karanta sunna ne mai karfi a cikin sallah, lokacin muna farko littafin baka zo ba, sunna mai karfi, wasu kuma sun ce dole ne dan kullun ana yi insha Allah. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.